Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma VOA zango na 102.5 zango, wato VOA Africa kenan. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau da ya kasance na ƙarshe a yau. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za mu so mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kamar yadda muka saba, a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya yi wa ƙasa bayan komawarsa gida daga dogon jinya da ya yi a London. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Karshenta da 'yan sandan Spain sun harbe mutumin nan da ake zaton shine direban motar nan da aka yi amfani da ita wajen kai hari a ranar Alhamis da ya halaka mutane a Barcelona har lahira. A karshen tsananin farautar, 'yan sanda sun kashe Yunus Abu Yakub a wata arangama da shi a yau Litinin a wani ƙauye da ya shahara wurin noma mai tazarar kilomita 45 daga yammacin Barcelona. Hukumomi sun ce an harbe shi ne yayin da yake kokarin tada wani abu da ake gani bab ne a jikinsa. Wani mawallafi akan wannan harin ta'addanci na Barcelona ya ce sun tabbatar da harbe Yunus Abu Yakub har lahira a garin da ake kira Sibrat. 'Yan sanda sun dora akan shafinsu na Twitter a yau Litinin cewa bayan rahoton farko, mutumin da yake a ƙauyen na Sibrat ya sa bam a jikinsa na kokarin kai harin kunar bakin wake. Ministan harkokin cikin gida a Catalan, Joaquim Forn, ya faɗa wa gidan rediyon Catalonia cewa dukkan alamu Yunus Abu Yakub ne ya kai hari da babban mota a ranar Alhamis wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 15. Bayan Amurka ta share shekaru da dama tana yi wa yakin Afghanistan kallon ɓata lokaci ne, a yau Litinin ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai yi bayani game da dalilan da ya sa Amurka za ta ci gaba da kasancewa a ƙasar ta Afghanistan da ke kudancin Asiya. A jawabin da zai yi da yammacin yau a barikin soja na Fort Myer a wajen Washington, akwai alamar shugaba Trump zai sanar da aikewa da ƙarin duban sojojin Amurka zuwa Afghanistan a matsayin faɗaɗa yaki, a cewar rahotanni. Da yake jawabi a jiya Lahadi, sakataren tsaro na Amurka Jim Mattis ya ce ya ƙi faɗan ufan akan kalamu ko kuma bayanai da aka buƙaci daga gare shi, ciki har da adadin sojoji da za a aiki a ƙasar ta Afghanistan. Fadar White House ta ce jawabin na shugaba Trump shi kaɗai ne zai fayyace matakan ƙasar da za ta ɗauka a nan gaba a ƙasar Afghanistan. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Uwar gidan shugaban Zimbabwe Grace Mugabe ta koma gida a jiya Lahadi daga Afirka ta Kudu, inda ake tuhumar ta da dukan wata matashiya, a cewar rahoton kafafen yaɗa labaran hukuma. Ministan hulɗan ƙasa da ƙasa Afirka ta Kudu ta baiwa uwar gidan shugaban Zimbabwe kariya ta diplomasi a jiya Lahadi, aka ɗora mata takunkumi wanda ke hana ta ƙetarawa akan iyakokin na Afirka ta Kudu. Ministan da ake kiranta Mate Nkona Masashiban ta ce ta tabbatar da kariya da kuma alfarma akan uwar gidan shugaban Zimbabwe Dr. Grace Mugabe, inji ministan cikin gidan a wani jawabi da aka buga a shafin gwamnatin ƙasar a jiya Lahadi. Uwar gidan Mugabe ta isa birnin Harare ne da mijinta Robert Mugabe mai shekaru 99 a cikin jirgin ƙasar a jiya Lahadi. Yau ne ranar 21 ga watan Agusta, a jihohin Amurka 51 suka sha kallon husufin rana, abinda ya baiwa dukkanin al'umman Amurka damar ganin yadda wata ya shiga tsakanin duniyar ɗan adam da kuma duniyar rana. wanda hakan dai ya sa inuwa ya shige laimar duniyar mu. Yanayin abinda zai wakana dai ya danganci inda mutane suke ne. Idan kana hanyar da husufin zai auku sosai, zaka kalli yadda wata baki ɗayansa zai rufe. Idan kuma kana wajen hanyar husufin, zaka kalli yadda wata zai wuce rana amma ba zai rufe ranan baki ɗaya ba. An dai umarci mutane da cewa ko ina kada kake kada ka kalli ranan kai tsaye ba tare da madubi na musamman domin kallon husufin ba. Amma inda za a iya kallo ba tare da madubin na musamman ba shine inda wata ya rufe ranan baki daya. Amma kuma kamin a kai ga hakan, mutane za su iya su kalli husufin ba tare da ainihin madubin ba, saboda ba hak ba kasafai ake samun irin faruwar wannan abu ba. Rabon Amurka da ganin wannan husufin rana zai tun shekarar 1918, sa'annan husufin na gaba da zai sake aukuwa zai auku ne a shekarar 2024.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bawan jawabinsa ga ƙasa, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya aikawa majalisar tarayyar ƙasar takarda domin shaida mata ya komo bakin aiki, kamar yadda ya yi kafin tafiyarsa jinya da ya miƙa ikon shugabancin ƙasar ga mataimakinsa. Wakilinmu Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani.
Daman da yau da safe a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabi ga 'yan ƙasa, inda ya gargaɗi da kakkausar lafazi a kan yunkurin da wasu suke amfani da shi wurin kawo da rabuwar kawuna da kuma tada zaune tsaye da burin raba kan Najeriya, inda yake ba da tabbacin cewa Najeriya ƙasa ɗaya ce dunƙule kuma babu hanyar rabata. To, akan wannan wasiƙa da shugaba Muhammadu Buhari ya aike majalisar ƙasa, na tuntuɓi Senator Ahmed Sani Rimin Bakura domin in ji ƙarin haske da kuma muhimmancin rubuta wannan takarda a daidai wannan lokaci.
Muhimmancin wannan wasiƙa shine ya yi daidai da tsarin mulki sashe na 145, kamar yadda wannan sashe ya buƙata idan shugaban ƙasa zai yi tafiya hutu ko kuma ya ji bai iya gudanar da ofishin shi, to zai rubuta ma shugaban sa dokoki da kuma shugaban dattijai. To, yanzu ya rubuta ya ce zai tafi hutu ya kula da lafiyar shi, ya sake rubutowa cewa ya dawo. Saboda haka alhamdulillahi ya cika ka'idar mulki, in ko yanzu idan ya ji zai sake ko ba gobe ko a yau ma ya sake rubutawa cewa zan sake komawa, abinda kawai ake nema gare shi kenan ya aika da wannan wasiƙa ta kai hannun shugaban sa dokoki da shugaban sa da tije, kuma sai ya sake rubutowa babu wani wa'adi da aka ɗiba cikin tsarin mulki.
Ka ji jawabin da ya yi kamar kowane ɗan Najeriya, ya ka fahimci ko me za ka iya cewa dangane da bayanan da shugaba Buhari ya yi?
To, wannan jawabi ya ƙara hitowa ƙarara, ya faɗi cewa shi fa wannan gwamnatin tashi ba ta wasa ba ce. Waɗanda suke ganin suna amfani da damar da suka samu na yayi tafiya, to ya dawo, kuma insha Allahu ba wai magana Boko Haram ba, ko mutanen nan da suke katsa London da ƙoƙarin amfani da wata dama su kawo hitina don magana wai wani rarraba ƙasa ko kuma wani sauye-sauye da suke tunanin a yi. Ga abin da ya faɗa, majalisar dokoki ita ce aka zaɓa da yi magana da yawun mutanen da suka zaɓe ta.
To, amma a yanzu bisa ga wato hurutan da ya yi ko bayanan da ya yi, meye ku 'yan majalisa za ku yi domin ku tabbatar da cewa abin da ya kuduri ɗin ya tabbata, tunda kuke da alhakin tabbatar da duk abin da gwamnatinsa za ta yi?
To, mu abin da za mu yi shi ne mu jira mu ga abin da zai kawo. Idan abin da ya kawo a gaban majalisa ya na buƙata a yi wata doka, za a yi doka insha Allah. In kuma yana neman a bashi a ƙara mashi kuɗi a cikin kasafin kuɗi, za a ƙara mashi insha Allah.
To, Malam Ira, aka ce kyan alƙawali cikawa.
Kwarai da gaske.
To, ɗazu dama mun yi ma masu sauraronmu alƙawalin cewa bayan bayanin da muka yi musu, za mu sake dawowa mu bayyana musu lokacin da su ma a Afirka za a yi irin wannan abin da muka gani na tarihi, inda abin da muka fi sani a gida da cewa wata ya kama rana ko kuma husufin rana ɗin nan. To, cika alƙawalin nan.
To, na san dai cewa lokacin da wani abu ya faru a nan, mutanen ma gida rana ta riga ta fadi, saboda haka ba su yi kallon da muka gani ba, amma an sun biyo mu da shafukanmu na Facebook sun ga mu muna bayani kuma sun ga hotunan su na sayar da duk wani gidan talabijin da aka bude za ga hotunan abubuwan da suka faru din nan amma kamar yadda muka faɗa shine cewa masu kallon mu masu sauraron mu a Najeriya a nan gaba idan Allah ya kai mu da rai da lafiya a shekara wannan mai zuwa shekara ta 2018 kenan akwai husufi na wata da za a iya gani daga Najeriya a daren 27 ga watan Yuli na shekara mai zuwa akwai husufi na wata da mutane za su iya gani daga Najeriya za su gani sosai 27 ga watan Yuli
ba na rana irin wanda muka gani ba yau
ba na rana irin wanda muka gani ba idan masu sauraron mu suna so su ga husufi na rana ne kamar irin wanda muka gani a nan Amurka yau sai dai su hakura sai zuwa ranar 21 ga watan Yuni wato 21 kenan ga watan 6 na shekara ta 2020 wato nan da shekara 2 da watanni 10 kusan daidai saboda kin san yawa 21 ne ga watan
haka
ranar 21 ga watan Yuni
kuma
wato watan 6 na shekara ta 2020 idan Allah ya kai mu a wannan lokacin akwai husufi na rana da za a iya gani daga Afirka a lokacin da mutum zai fara gani ya danganta daga garin da yake
tukunna idan kuma yadda mu ma a Amurka daga wasu jihohi sun gan shidin din mu kuma mun ga dai mun gan shi dai
wani abu nan an fara ganin sa a jihar Oregon kafin ya zo nan kuma muka fara gani idan lokaci ya kusanto za mu ƙara bayani wa masu sauraron mu amma dai su rubuta a kalandar su waɗannan guda biyun da muka ambata cewa akwai husufi na wata a ran 27 wato daren 27 ga watan Yuli na shekara ta 2018 shekara mai zuwa kenan
wato akwai bayanai da muka yi da dama da babu shakka a wannan dan lokaci da muke da shi ba za mu iya sake maimaitawa masu sauraron mu ba sabili da haka ina tsammani sai dai mu shawarce su idan suna cikin waɗanda ba su samu lokaci sun gan mu kai tsaye ba a shafinmu na Facebook sai muna cewa su sake
zuwa su duba
wannan akwai bayanan da lokaci ba zai baka damar kai sa wannan domin kamar daga cikin bayanan nan akwai bayanin tabbacin ya ne ake yi a san
cewa za a yi husufi lokaci kaza rana kaza lokaci kaza a wuri kaza akwai duk bayanan da masu sauraron mu suna so su ji wannan bayanin suna iya kallon wannan video da muka yi a shafin mu na Facebook
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyin ku ne kan jawabin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa ƙasa bayan komawa su gida daga jinya a birnin London yaya kuke gani a wani musamman ina kuke gani ya kamata shi shugaban ƙasa ya fi mai da hankali akai musamman a cikin waɗannan batutuwa da ya ambato da suke addabar Najeriya kama daga batun harkokin tsaro ayyukan ta'addanci haɗin kan ƙasa tattalin arziki ilmantarwa da dai sauransu Hadeja to muna tare da wani a Hadeja kai tsaye a Hadeja wake bisa layi a Hadeja
sunana Ahmed Adai daga Hadeja
yawa to Malam Ahmed barka da yammacin yau
to gidan su ya aiki
lafiya lau ina kyauta da san ka saurari jawabin shugaban kasa
kwarai kuwa na ji dukkanin abin da shugaban kasa Buhari ya faɗa
yawa to wani tsokaci za ka yi a kai
to a gaskiya kamar yadda al'umma suke ta yi wa shugaban kasa Buhari addu'a kan ya dawo domin ya ci gaba da aiki
sai dai layin naka ya tsinke to bari mu tafi Malam Ahmed layin ka ya tsinke to bari mu nufi Kaduna wake bisa layi a Kaduna
to sunana Ibrahim Alaram Maruga cikin Kaduna
to Malam Ibrahim barka da yammacin yau
yawa gaskiya mun yi murna da dawowar shugaba Muhammadu Buhari kuma mun ji dukkanin bayanan da yayi bayanai ne masu sosarai kuma da fatan za a dauki matakai musamman ganin cewa waɗanda suke so a raba wannan kasa to amma ba na son babu Buhari ya manta da talakawa waɗanda suka zabe shi kuma ga yanayi yanda ake ciki na kuntatar rayuwa na tsadan abinci da kayan masarufi gwamnati ya kamata ta yi wani abu a kai ga matsala ma na wutar lantarki da muke fama da kai muna ana ta faɗi tashi a kan shi yana da kyau gwamnati ita ma matsayin shi na shugaban ƙasa ko da ma a canza cinikin ga kamfanoni da aka yi kasance neman tare da kashin gwamnati hakan zai ƙara inganta wutar lantarki da baki ɗaya.
To Malam Ibrahim mun gode. To bari mu tafi jihar Abia. Jihar Abia sai a rage rediyo ko kuma a nisance shi don mu ji juna ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke bisa layi?
Muhammadu Buhari ne daga Abba Abia.
Takwaran shugaban ƙasa kenan.
A suna ba.
To Allah ja zamanin ka. To kaji labarin kaji jawabin takwaranka amma fa shugaba.
So sai ma yau ma ko kasuwa ban je ba yau inini yau kallon magana ta yau.
Yawwa to kai wani tsokaci za ka yi game da jawabin nasa?
Lalle tsokaci zan yi shine da yana masa barka da zuwa dai kuma lalle abubuwan da ya faɗa hakikanin gaskiya mun ji daɗin irin yanda ya karbi kamar kokarin da ma mutane suka yi mishi da addu'o'in da yake kuma da matakin da zai ɗauka a ɓangaren Boko Haram da ainihin waɗannan masu fafatakar raba ƙasa kuma lalle hakikanin gaskiya mu ma muna goyon baya irin haka. Saboda lalle hakikanin gaskiya bayan tafiyar shi abubuwa jiya sun canja wanda mu ana mazauna Abba Ajasai gaskiya ba mu taɓa sanin haka ba sai kwanan nan bayan ya yi tafiya. Har suna tsokacin ma kamar ba yi da rayuwa ya sa suke ta abin da suke ga dama. To amma hakikanin gaskiya dai mun samu nasara insha Allah tunda mutum ne mai adalci hakikanin gaskiya za mu ga gyara.
Takwaran shugaban ƙasa dole in ja maka burki nan domin akwai wani da ya kira yana jira nan daga jihar Taraba. To wane ne bisa layi a Taraba?
To shikenan.
Mun gode. To a Taraba wake bisa layi? Taraba ina jin layin nashi ya tsinke. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka sanar. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ga 'yan Najeriya bayan komawarsa gida daga jinya inda ya taɓa batutuwa da dama da suke sosawa al'ummar ƙasar rai. Bari to mu nufi Fata Kwal. Wake bisa layi a Fata Kwal?
Isa Musa ne.
To Malam Isa barka da warhaka.
Muna yi ma Buhari maraba. Allah ba shi dogon rai. Abu wanda muke so da su akwai sojoji a Maiduguri a taimake su da aikin su a biya su a dawo da su a gidan iyali su. An jima.
Yawa to Malam Isa mun gode da wannan gudunmuwa taka. To bari mu nufi Niger. Wace bisa layi daga Niger? Wake bisa layi to layi shi ma ya tsinke kuna san
Niger
ne mina ne ko a jihar Niger ne ko
garma goma sharafi
yawa to wake bisa layi
Muhammad Ahmad
to Malam Muhammad barka da warhaka ga fili naka ne yanzu
to a gaishe ku barkan ku da kokari
barka ka dai.
Yawwa kullum ina kokarin samu su yau Allah ya nufa.
Yau Allah ya nufa ka same mu ina gudunmuwa ka ga shirin.
To gudunmuwa da shirin shine na sarki gaban ƙasa Allah ya ƙara mai lafiya farko a dalle zamani. Kuma Allah ubangiji ya tsare shi daga shirin masu sharri. Bayan haka nan maganan da yayi gaskiya ne kuma Allah ubangiji ya sa yanda ya faɗi ya aiwatar da al'amarin a aikace. Wa'annan mutane masu neman su raba ƙasa Allah ubangiji ya sa ya yi wani abu a kansu.
Yawa to mun gode Malam Muhammadu. To bari mu nufi Bauchi kuma inda za mu kuma da sa'aya kenan yau wake bisa layi a Bauchi
Alhaji Sani ya doma gama gumo da lokacin gama ko da tabela
eh wato Alhaji Sani kai ne cika makin wannan shirin yau
ana rage ma Bahari daraja ana ai waliyin Allah ne ya dawo daga jinya Allah kuma ya kara masa lafiya da zaman lafiya Allah ubangiji ya baki shi ko mana aiki a Najeriya
to madalla kuma inda muka ja aya kenan a yau sabibi da gudun lokaci gobe ma rana ce idan Allah ubangiji ya nuna mana zamu ci gaba da baku wannan dama Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma a nan Washington na cewa karfe 5 saura minti 10 na yamma ga shirinmu na gaba
Labaran wasanni
Jama'a muna fatan mun samu lafiya wannan rana ta Litinin kuma a wannan sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai share fage a Najeriya da labari mai dadi na jin cewa Super Eagles na Najeriya din za su je gasar cin kofin zakarun kana Afrika na shekarar 2018 da za a yi a kasar Kenya bayan da suka samu nasarar gwabje Jihudu Benin da ci biyu da babu ko daya a gwabza da suka yi a babban filin wasa na Sani Abacha dake Kano shekarun jiya Asabar Wannan nasara tana nufin Najeriya ta samu wucewa kenan da yawan gololi saboda yanzu an tara dukkan gololin da suka ci a wasanni biyu da suka yi Najeriya tana da ci biyu da ɗaya kenan da yake ƴan Benin sun shata da ci ɗaya da babu a wasan da suka yi a Kotonu a mako da ya gabata Rabiu Ali da Kingsley Edo su ne suka yi wa Najeriya wannan cin a can Kano Wannan nasara ta ranar Asabar tana nufin kenan wannan shine karo na uku da Najeriya za ta je wannan wasa na cin kofin zakarun Afirka domin ta je wanda aka yi a shekarun 2014 da na 2016 a kasashen Afirka ta Kudu da kuma Rwanda. Sai dai makwabcin Najeriya din Ghana ita bata samu wannan sa'a din ba na shiga cikin wannan gasa din domin ta sha kashi a hannun Burkina Faso da ci biyu da ɗaya a ranar ajiya Lahadi kenan. A wasan su na farko an tashi ba karibin da mauni da ci biyu da biyu a wasan da suka yi to sai gashi a jiya kuma a gaban gida a birnin Kumasi a babban filin wasa na Baba Yara da ke can birnin Kumasi din yan gane suka ji wannan kunya din nan to yanzu saboda haka Burkina Faso za ta haɗe da Najeriya da sauran kasashe 14 da za su halarci wannan gasar na cin kofin zakaru a can kasar Kenya wanda za a yi daga 12 ga watan Janairu zuwa 4 ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa Kamar dalilin labaru na Shinwa ya bada rahoton cewa Najeriya ta nada Christopher Danjuma ya zama sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta mata yan kasa ga shekaru 20 na Najeriya wato Falconet shi Danjuma zai samu taimakon Wemimu Matthew da kuma Mansur Abdullahi a matsayin mataimakon koci yayin da Abdul Latif Yusuf kuma zai zama mai kula da masu tsaron gida a ranar Laraba mai zuwa dinnan ta GB ake saran cewa su wannan kocina din za su hada hancin yan wasan domin su zabi wanda za su yi wa Najeriya wakilci a gasar cin kofin mata na shiyan kasa ga shekaru 20 na duniya da za a yi a Tanzania cikin wata mai tsan Allah ya kai mu Najeriya dai ta ya shiga wannan wasa na cin kofin mata na yan kasa ga shekaru 20 daga lokacin da aka fara yin sa shekaru 15 da suka wuce ba wanda aka yi ba da Najeriya cikin ba sai dai har yanzu Allah bai ba da daman Najeriya ta dawo da kofin gida din ba Bari mu karkare a kasar Kamaru inda shirin da hukumar kwallon kafa ta Afirka to CAF ta yi na ta tura jami'ai su je su binciki shirin Kamaru na daukar ɗawainiyar wasan cin kofin kalubalen ka na Nations Cup na shekarar 2019 aka ce an dakatar da shi wato an dage wannan ziyarar da su wakilan CAF din za su kai kuma ba a bada dalilin dagewa din ba lada a jiya Lahadi ya kamata a ce sun je sun kai wannan ziyara din kuma kamar yadda muka ce dai yanzu babu wani dalili da aka ba daman dai shi shugaban hukumar CAF din Ahmad Ahmad ya ce ana so a je a tabbatar da cewa Kamaru ta shirya wannan wasan domin ya sha bamban da wanda aka saba yi a can baya da yake yanzu kungiyoyin ko kuma kasashe 24 ne za su halarci shi maimakon 16 da aka saba jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan na sashen Hausa na muryar Amurka mun bar ku lafiya
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A lokacin ziyarar da ya yi kwanan nan zuwa kasashen Colombia da Argentina da Chile da kuma Panama, Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya roƙi gwamnatocin yankin da su dauki kokarin matakin da zai taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin da jama'ar Venezuela ke fuskanta. Mike Pence ya ce, "Muna ganin abin tausayi na zalunci da ke faruwa a ƙasar Venezuela. Al'ummar Venezuela na fuskantar tsananin talauci da kuma mummunan ƙarancin abinci da magunguna. An tilastawa al'ummar Venezuela da ada suke da ƴancin kansu fuskantar wannan kadarar sanadiyar zaluncin gwamnatin Maduro," a cewar Mr. Pence. "Babu al'umma mai ƴancin kanta da ta taba samun ci gaba da za ta so ta samu kanta cikin talauci. Babu ƴantattar al'ummar da ta taba zabar ta mai da kasar da ada ita ce mafi arziki a nahiyar Amurka ta Kudu, kuma ya kamata a ce ita ce har yanzu ta komawa da tafi talauci mai cike da matsalar cin hanci da rashawa kuma a nahiyar." Gwamnatin Maduro ta muzanta zababbun ƴan majalisar tarayyar kasar, ta murƙushe ƴancin ƴan jarida da na jama'ar ta, ta kuma kulla ƴan adawar siyasa fiye da 670 a gidan kurkuku. Mutane fiye da 130 sun rasa rayukansu sakamakon gwagwarmayar neman ƴancin demokradiyya. Amurka da Colombia da kuma ƴantattun ƙasashen yankin Latin na Amurka ba za su yi shiru ba, yayin da a hankali gwamnatin Venezuela ke komawa ga mulkin kama karya, a cewar Mr. Pence. "Za mu ci gaba da haɗa hannu da ƙasashen da ke yankin har sai an maidawa jama'ar Venezuela tsarin demokradiyya. Don tabbatar da an takawa Venezuela burki, ƙasashe 12 a faɗin yankin sun fidda sanarwar yarjejeniyar da ake kira Lima a takaice. Sun fito gaba gadi kuma sun faɗa gaskiya cewa ƙasar Venezuela yanzu ba ta bin tsarin demokradiyya. Gwamnatin Maduro ta aikata laifuffukan take haƙoƙin bil'adama a dabarance. Ita ce kuma ke da alhakin toshe hanyar kai abinci da magunguna a ƙasar da ke da matuƙar buƙata. Amurka ta sha sanyawa jami'an gwamnatin Venezuela takunkumi, ciki har da Maduro. Kuma Amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakai har sai gwamnatin Maduro ta koma bin tsarin demokradiyya, ta gudanar da sahihan zaɓuka, ta kuma saki duk ƴan siyasar da ta kulle, tare da kawo ƙarshen danniyar da take wa jama'ar ƙasar. Tare da ƙasashe ƙawayen Amurka da ke yankin Latin, shugaba Donald Trump ya ce za mu iya neman mafita cikin lumana a rikicin da ƴan Venezuela ke fuskanta. Saboda haka, Amurka za ta ci gaba da amfani da ƙarfin ikonta na tattalin arziki da diplomasiya har sai Venezuela ta koma bin tsarin demokradiyya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaida Maryam Dauda kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Karshen ta dai, ƴan sandan Spain sun harbe mutumin da ake zaton shine direban motar nan da aka yi amfani da ita wajen kai hari a ranar Alhamis da ya hallaka mutane a birnin Barcelona har lahira. A ƙarshen tsananin farautar, ƴan sanda sun kashe Yunis Abu Yakub a wata arangama da shi a yau Litini a wani ƙauye da ya shahara wurin noma mai tazaran kilomita 45 daga yammacin Barcelona. Hukumomi sun ce sun harbe shi ne yayin da yake kokarin tada wani abu da ake ganin bab ne a jikinsa. Bayan Amurka ta share shekaru da dama tana yi wa yakin Afghanistan kallon bata lokaci ne, a yau Litini ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai yi bayani game da dalilan da yasa Amurka za ta ci gaba da kasancewa a ƙasar ta Afghanistan da ke kudancin Asiya. A jawabin da zai yi da yammacin yau a barikin soja na Fort Myer a wajen Washington, akwai alamar shugaba Trump zai sanar da aikewa da ƙarin dubban sojojin Amurka zuwa Afghanistan a matsayin faɗaɗa yakin.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aiki mu da sababbin shirye-shirye a madadin Baba Yakubu Makeri da Sa'ida Hamdan da kuma injiniyan mu Alheri ke muku fata alheri.